Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallalo assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai baba ya ko makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 3 ga watan Oktoba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya ta kama kwayoyin Tramadol da kudinsu ya kai naira biliyan 8 da miliyan 861 a ƙarshen mako. Bayan haka kungiyar masu kwanjon kayayyaki ta Najeriya ta nuna damuwarta game da ayyukan hukumar hana fasa kwauri na custom da saka son zuciya da albun da hana a cikin ayyukanta. Kamar kowane daren ranar Litinin, yau ma za mu kawo muku shiri na musamman ko kuma rahoto na musamman akan samun yancin kan Najeriya wanda Sani Shaibu Balumfashi zai gabatar. Bayan haka Murtala Faruk Sanyin na zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin Ukraine sun ƙara samun nasara a yau Litinin a yankin Kherson da ke kudancin ƙasar. Ƙari kenan akan nasarorin da suka samu a gabashin Ukraine ɗin a 'yan kwanakin nan, yayin da suke kai farmakin ramuwar gayya akan sojojin Rasha. Jami'an da Rasha ta sanya a Kherson sun ce sojojin Ukraine sun kwato wasu wurare a garin. Yankin na ɗaya daga cikin yankuna hudu da Rasha ta mamaye ba bisa ka'ida ba a makon da ya gabata. A jiya Lahadi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabin da ya saba yi da dare cewa dakaransa a Kherson sun kwato unguwannin Arkhangelsk da Mirolubivka. Amurka ta yi watsi da rahotannin da suka fito daga Iran da ke cewa sakin wasu Amurkawa biyu da Tehran ta yi zai sa a cire takunkumin da aka sanya wa kudaden Iran ɗin a ƙasashen waje. A ranar Asabar, Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa an ba Bakir Namazi ɗan shekara 85 izinin barin Iran don jinya a ƙetare. Haka kuma an sako ɗansa Siyamak Namazi ɗan shekara 50 daga inda yake tsare a wata cibiya a birnin Tehran. Yanzu Iran na jira a sakar mata kudinta kusan dala biliyan 7 da aka sanya wa takunkumi a ƙasashen waje, a cewar kafofin yaɗa labaran Iran a jiya Lahadi. Bayan kammala tattaunawa tsakanin Iran da Amurka don ganin an saki fursunonin ƙasashen biyu, za a cire takunkumin dala biliyan 7 da aka sanya wa Iran, a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA. Amma fadar White House da ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun yi watsi da duk wani batu mai alaka da hakan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla mutane 20 aka kashe, wasu su 36 kuma suka jakkata a birnin Beledweyne da ke tsakiyar ƙasar Somalia a yau Litinin, sanadiyar fashewar wasu bama-baman mota guda uku a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Biyu daga cikin fashe-fashen sun faru ne da misalin karfe 10:30 na safe a gogon ƙasar, sai kuma harin bom ɗin mota na uku da ya auku da rana. Mazauna yankin sun shaidawa wakilin muryar Amurka a birnin Beledweyne cewa harin motoci biyu na farko sun auna sansanin sojan Lama Gale ne, wanda kuma ke a matsayin shalkwatar ƙaramar hukuma a gundumar gabas. A nan kuma ofisoshin mataimakin shugaban jihar Hirshabelle da kuma gwamnan jihar Hiran suke. Harin na uku ya faru ne yayin da motar ke kan hanyar zuwa sansanin inda har-hare biyu na farko suka faru a safiyar yau Litinin. Manyan 'yan takarar shugaban ƙasa biyu a Brazil za su fafata a zagaye na biyu na zaɓe, bayan da babu wani daga cikinsu da ya samu isassun kuri'un da za su sa ya lashe zaɓen da aka yi jiya Lahadi kai tsaye. Zaɓen da zai bayyana ko 'yan jam'iyyar Workers za su koma kan mulki a ƙasar ta hudu mai ban tafarkin demokuraɗiyya a duniya, ko kuma 'yan jam'iyyar Liberal za su ci gaba da riƙe madafun iko. Yayin da aka ƙidaya kuri'u kashi 99.9 cikin 100, tsohon shugaban ƙasar Luiz Inácio Lula da Silva ya samu kashi 48.4 cikin 100, yayin da shugaba Jair Bolsonaro ya samu kashi 43.2 cikin 100. Wasu 'yan takara tara su ma sun fafata a zaben, amma goyon bayan da suka samu bai kai na Bolsonaro da na da Silva ba, wanda aka fi sani da Lula. Sakamakon zaben ya zo da mamaki, tunda ra'ayoyin jama'a gabanin zaben sun nuna da Silva ke kan gaba. Binciken jin ra'ayoyin jama'a na kamfanin Data Folfa na ƙarshe da aka wallafa ranar Asabar ya nuna da Silva ya samu goyon baya da kashi 50 cikin 100. Binciken ya yi hira da mutane 12,800. Nara Pavao, mai koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar tarayya ta Pernambuco, ta ce ba a yi hasashen babban bambancin da aka samu tsakanin Lula da Bolsonaro ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Hukumar sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya ta kama kwayoyin Tramadol da kudin su ya kai naira biliyan 8,861 a cikin wani gidan wani mutum mai suna Ugochukwu Nsofo Chukwu Kabia dake cikin rukunin gidajen Victoria Garden City a unguwar Lekki dake jihar Lagos a wani sabami da jami'an hukumar suka kai a ƙarshen mako. Baban gidan Jibrin na dauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Wata sanarwa da kakakin hukumar ta NDRE Femi Babafemi ya aike wa 'yan jaridu ya ce an kama kwayoyin a wasu katankatan na muggan kwayoyin Tramadol da yawansa ya kai fiye da miliyan 13 a birnin na Lagos. Ya ce kokarin da hukumar ta yi na kama wayannan kwayoyi a wannan guri abu ne da za a iya cewa an yi matukar kokari, sai dai kuma ba za mu manta da gudumar da muke samu daga jami'an hukumar hana sha da fitaucin muggan kwayoyi na kasar Amurka ba. Akwai matakai da muka dauka da kuma bayanai da muke musaya tare da su, sai dai ba za mu gaya muku ba. Har ila yau kuma hukumar ta kama Mr. Ugochukwu da ke zama shugaban kamfanin motoci na Auto Nation wanda dama ta dade tana bibiyarsa bisa zargin mu'amala da muggan kwayoyi a Najeriya. Wannan kame da hukumar ta NDRE ta yi ya zo ne wata biyu bayan ta kama wani mai hada-hadar muggan kwayoyi Chris Emeka Zewi da abokin aikinsa a bisa zargin safaran kwayoyin metamorphine duk dai a angon rukunin gidajen na Victoria Garden City dake angon Lekki a nan Lagos. Ko a makon da ya gabata ma sai da hukumar ta kona hodar Iblis na biliyoyin naira da ta kama a birnin na Lagos. To ko a 'yan Najeriya ke ji game da wannan kame da hukumar ta NDRE ke yi? Ga dai Comrade Musa Jika, wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama.
Wannan kamakaman kwayoyi da ake yi kusan a wata ɗaya an kama kwayoyi na fitan hankali. Yanzu ga wani kuma da aka samu a nan jihar Lagos wanda yake gida ne ma guda kuma babu kowa a ciki sai waɗannan kwayoyi su ne a cikin gidan. So mun muna gani wannan wani al'amari ne wanda yake dama idan ka tsaya ka kalli yanayin ƙasan da kuma yanda ake gudanar da ƙasan kai ka tabbatar da cewa mashaya kwaya sun yawaita a ƙasan namu nan Najeriya. Amma duka waɗannan abubuwa muna kallon shi ne a waɗansu a wani gefe na mutanen da ba su da kishin ƙasan da kuma kishin al'umma. Saboda haka wannan abu wani abu ne wanda yake na takaici kuma da bakin ciki da kuma tada hankali a ce ƙasan nan ana samun kwayoyi irin wannan na fitan hankali har ma a ce an yi gida guda wanda yake gidan nan ya kamata a ce mutane ne ke zaune a ciki amma sai aka wayi gari cewa kwayoyi ne a cikin gidan nan kuma wanda yake na miliyoyin nerori wanda yake ya wuce hankali.
Tuni shugaban hukumar ta NDRE Janar Buba Marwa ya ba da kokarin da jami'an hukumar ke yi na kama manyan masu safarin muggan kwayoyi a Najeriya, inda ya sha alwashin ci gaba da aiki bilhaki da gaskiya domin ganin an kawo ƙarshen safara da kuma shan muggan kwayoyi a Najeriya. Baban gida Jibrin muryar Amurka daga Lagos.
A gaida baban gida Jibrin da wannan rahoto. Kungiyar masu gwajon kayayyaki ta Najeriya ta nuna damuwa game da ayyukan hukumar hana fasa kwauri ta kwastam ta Najeriya, inda ta zarge ta da sa son zuciya da almundahana game da yadda take gudanar da ayyukanta. A taron manema labarai a Abuja, shugaban kungiyar Alhaji Musa Kura Abubakar ya ce hukumar kwastam ɗin ba ta yin aiki tare da su a matsayin abokan hulɗa duk da cewa suna cika wasu ƙa'idojin gwamnati. Wakiliyarmu a Abuja Hawwa Umar ta aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban ya ce abubuwan da suke korafi a kai sun hada da umarnin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar na rufe iyakokin kasar nan don inganta noman shinkafa. Yana mai cewa bai yi nasara ba, sa'annan kayayyakin da aka kwace suna ribewa a hannun hukumar ba tare da an sayar da su ba. Alhaji Musa Kura ya kara da cewa hukumar Hanafa Sakaurin tana yin gwanjan kayayyaki ba bisa ka'ida ba don wasu ƴan gaban goshinta su amfana, wanda ya ce hakan kamar zagon kasa ne ga ci gaban kasa.
In kaje muke yi a je a duba gani, in sun kama kamata ya a barshi ya ribe a zubar kamar irin su shinkafa da su mangyada da sauransu. Me yasa ake samun koma baya akan kudaden shiga da hukumar custom take samarwa, sannan ba a wannan hurdan da mu sun karbi kudaden mu naira 5,500 na registration. Yadda hukumar custom ke gudanar da harkokinta, tana zubar da kimar shugaba Buhari. Akwai kamfanin da aka bata mota 53 a naira 530, ka kowace mota daya 10,000. Gashi nan ba ƙarya ake ba, kuma su zo su ce ba takardun su bane.
Da yake mai da martani game da zargin, mukaddashin kakakin hukumar Hanafa Sakaure a Najeriya Abdullahi Aliyu Mai Wada ya ce hukumar su na gudanar da ayyukanta ne bisa doka da oda.
Wanda suke zuwa su kamo kayan nan ana kashe su, wa'ensu suna rasa lafiyar su, so su ba damuwan su da wahalar da ake kamuwa sai matsalar ya ake ana gwanjan su. Tunda Colonel Hamid Ibrahim Ali retired ya zo a shekara ta 2015, idan aka ce ga abin da doka ta ce zai cito abin da doka ta ce, ya introducing abin da ake kira e-auction, wanda duk wani dan Najeriya yana da dama da zai je in dai shekara 18 yana biyan haraji, wannan ka'idojin ya cika su, sannan ba custom bane shi, sannan kuma ba dan uwan wani custom bane ba shi, zai iya zuwa da kai portal yana na website din app.trade.gov.ng. idan ka shiga zaka ga ma motocin da aka yi gwanjan su daga lokacin da aka fara wannan abin zuwa yau. To yanzu da a ce dan auctioneer da kuma kowane dan Najeriya ya samu dama wani app da kai motoci da muke kira scraps, motocin da sun tashi aiki. So yanzu idan ka dauko su ka je ka sayar ma wani, masu kuma daukan kayan fasakauri suka zo suka kara karban wannan motocin suka gyara suka ringa dibar shinkafa ko dibar wiwi ko dibar makamai a ciki. So abinda a tunani da kuma duba bisa ka'ida doka, abinda ya kawo shine sai aka ce to so wa'innan motoci da suke scrap a samu kamfani wanda suke melting karfi ai amfani da su zo su daddatsa motocin nan. Sannan an zo waya housing, ba duka kaya ne in sun zo ba za yake cewa zaka iya ba mutane su ci. Kamar misali yanzu wata shinkafa tana zuwa zaka ga wata a cikin ruwa ake kama ta, so idan wannan ta lalace shi ma akan yi ma wa'inda suke yin abincin kaji ana musu gonjo.
Wannan dai ba shine karo na farko da ƴan kasuwa da masu safarar kayayyaki ke kokawa da jami'an na custom ba, tun bayan umarnin rufa iyakoki da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Hawwa Umar da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan wakar.
Madalla
Yanzu kuma lokaci ne da Sani Shaibu Balumfashi zai kawo mana rahoto na musamman akan samun yancin kan Najeriya.
Najeriya kasa ce da Allah ya albarkace ta da man fetur, ma'adanai da kasar noma mai albarka, lamarin da ya bunƙasa noman auduga da gyada, koko da riɗi, citta da kanunfari. Masu sharhi akan harkokin yau da kullum suna nuna cewa waɗannan albarkatu da Najeriya ke da su sune suka jawo hankalin ƙasar Ingila ta shigo ta mulki Najeriya, lamarin da ya maida sarakunan gargajiya waɗanda sune shugabanni a wancan lokaci suka koma ƙarƙashin shugabancin Turawa mulkin mallaka na tsawon shekaru. Daga bisani sai fitattun 'yan Najeriya irin su Sa Abubakar Tafawa Balewa, Sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto, Dr. Nnamdi Azikiwe da Michael Opara, Chief Obafemi Awolowo da Sa Akintola suka jagoranci sauran dangi wajen fafutukar nemawa Najeriya 'yancin kai, wanda ya tabbata a ranar Asabar 1 ga watan Oktoba 1960 karkashin jagorancin Sa Abubakar Tafawa Balewa a matsayin Prime Minister. Bayan mako guda da bikin mulkin kai, sai taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya taso a birnin New York ta ƙasar Amurka. Tafawa Balewa ya halarci taron inda ya yi jawabi kamar haka.
Mr. President, last Saturday, the country...
Ya shugaba, Asabar da ta gabata, 1 ga watan Oktoba, ƙasar da nake wakilta a wajen wannan taro, wato Najeriya, ta samu 'yancin kai da ikon cin gashin kanta. Yanin yau Najeriya ta shiga Majalisar Ɗinkin Duniya tare da ɗaukar ƙarin nauyi a kanta. Faradin Najeriya, ina matuƙar godiya gare ku duka bisa amsar wakilcinmu a wannan ƙungiya. Kamar yadda bayani ya gabata, kenan Asabar ɗin nan da ta gabata, Najeriya ta cika shekaru 62 cir da samun 'yancin kai. Yanzu bayan shekaru 62 da samun 'yanci, ƙasar ta shiga halin kakana kayi ta fuskar taɓarɓarewar tsaro da kuma rauni na tattalin arziki. Duk da haka, na tuntuɓi jama'a mu ji ko yaya al'ummar ƙasar suke kallon wannan tafiya da aka yi zuwa yanzu.
Sunana Adam Muhammad Abaji, mazaunin garejin Kawo Kaduna. Alhamdulillah, shekara 62 ne daga lokacin zuwa yanzu, abinda muka amfana musamman shugabannin baya da suka hada kan kasar nan, kasar ta zama dunkule, zama kasa guda. Wani abun alfahari ne. Muna fata ƴan basu koyi da wayancin mutane daga cewa kasar ta dore. Kasu an samu ci gaba na al'umma da arziki, amma ba zaman lafiya. Wani zaman lafiya shi da mu.
An kawo kama mutane ne wani bidda.
Ko ba ma ko ba ku bidda ba, san yanki na daga nan zuwa birnin gwada abokai, musamman da nake direba abokai ne mu da suke tafiya. Ba ranar Allah duniya da aka ji ba, ko da zuwa na ji cewa an je an bi mutanen da suke gonaki, an kakkama wasu marama da suna na samu su harajin sun biya kuɗi.
Shin ko yaya 'yan Najeriya za su bayyana yanayin rayuwa a yanzu?
Matsalar tsaro a yau ta yi kamari tunda a yanzu mutane da yawa a arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas da kuma arewa ta tsakiya, manoma dubbansu ko miliyoyinsu sun kasa zuwa gonakinsu. Yau an samu sabon ta'addanci na satan mutane, duk inda mutane suke da birni da ƙauye yau ba su da kwanciyar hankali. Abu ne kuma da ke buƙatar gwamnati ke domin a ceci al'umman Najeriya, musamman mutanen arewa da suka fi fuskantar wannan matsala a yanzu.
Mu dai mutanen karkara babu abin da muka ta'allaka da shi illa abu noma. Noma ya zama yiwa saboda ba tsaro. Na biyu kiwo, shi kuma kiwon ya zama bai yiwa yanzu. Saboda haka muna addu'a Allah ya taimaka don girman Allah, wannan gwamnati ta taimaki rayukan mu. Ba mu da sana'a, wanda ya saba da tsaro bai iya zama birni.
To ina mafita tambayar da na yi wa mai sharhi game da harkokin tsaro Dr. Awal Abdullahi.
A yi amfani da dabaru na zamani wanda duniyan da ta ci gaba take amfani da shi, shine wanda ake kira satellite. Shi aikin shi kawai ya hasko Najeriya, kuma zai iya ganin duk wani motsin da ake yi na makami ko safarin makami ko tafiya da makamai, kuma a zamanto akwai tashoshi da za a kafa a bangarori na daban wanda za su rika fassara abinda tauraron nan ya hango domin aiwatar da aiki a kan cikin gaggawa. Na biyu, a samu motoci na zamani wanda suke ɗauke da basira na kimiyya da fasaha, wanda daga mita 200 zuwa mita 500 daga inda motocin nan suke wucewa za su iya sansano su kuma gano cewa wuri kaza akwai makamai, za su iya illatarwa kuma tabbatar da cewa an je an gano wannan. Na uku, akwai abin da ake kira infrared, yake amfani da yanar gizo. Duk wani motsi daga paramita 1 zuwa paramita 500 zuwa 700 zai iya gano maka ko cikin dare komai hasken rana komai duhu zai iya gane maka akwai makami a wuri kaza. Idan za a amfani da irin waɗannan abubuwan zai taimaka a zamanance wajen nade duk wani wanda yake dauke da makami ko waɗanda suke shigowa da shi daga bodojin mutum da akwai wannan tauraron dan adam, akwai kuma tashoshin da za su kula. Sannan a maida hankali wajen ganin dokoki, in ta kama majalisa ta yi wata doka ta gaggawa a fitar da wasu kotun tafi da gidanka, zai zamanto ko ina suna nan duk inda aka samu wanda yake dauke da makami ko yake shigo da makami ba bisa ka'ida ba, wannan kotun ta zauna ta yanke mashi hukunci nan take kuma a aiwatar.
Shin ko ta wace hanya za a bi wajen tada koma da tattalin arzikin nan na kasa da ya yi rauni? Masanin tattalin arziki Aminu Ibrahim ya ansa mana wannan fatawa.
Tattalin arzikin duniya ko na ƙasa bai haɓaka in ba suna da masana'antu waɗanda za su rika fitar da kayayyaki waje kuma a samun mu mutane aikin yi. Yawancin masana'antunmu da ke nan ƙasan, musamman arewacin Najeriya, yawancinsu a durƙushe suke. Rashin tsaro innan da ya shafi ƙasar nan tamu, ba wani mai hankali daga ƙasar waje da zai ɗauko kuɗinsa ya kawo ƙasar da ba shi da tabbas. Yanzu haka maganan nan da nake dai kaman wata ɗaya da ya wuce ko biyu, kamfanonin jiragen saman duniya sun yi niyyar su daina zuwa Najeriya ko su daina ɗaukar fasinjoji saboda kuɗaɗensu, wanda duk bayan lokaci sukan ɗebi kuɗinsu su mayar da shi ƙasansu, sai ya kasance babban bankin Najeriya ta hana su fitar da kuɗin da suka samu. To wannan kaga ba ƙaramin illa ba ne a ce ba mu da tabbas. Wato in ana so a ci gaba, dole sai an yi maganin wannan matsalan tsaro, yadda mutane za su samu aminci su ɗauko dukiyarsu su kawo su zuba a nan ƙasar. Sai an yi maganin cin hanci da rashawa wanda ya yi katutu a harkokin gwamnati. Da yawa ƙasashen duniya suna jin tsoro koyaushe in suka zo Najeriya za su zuba dukiyarsu kafin ma su samu a ba su daman su buɗe kamfani ko su yi hulɗa da mu. Sai in ka je nan sai ka ba da cin hanci. Da kama shigowarsu ƙasar nan damu, akwai zargi da ake daga airport za a tsare su a ce kawo kaza
za a yi gyara.
To idan mun koma ga Allah, Kirista ya zama Kirista na gaskiya, Musulmi ya zama Musulmi na gaskiya, shikenan. Idan ba wannan aka yi wa wallahi duk yaudara ne. In mutum ya samu matsayi, su za su sami shi barka, suna murna, zai ba su kuɗi daga nan zai samu oho abin da ya dame su.
Najeriya tana buƙatar addu'a, kamata ya yi ɗaiɗaikunmu da al'ummarmu ya zama cewa ya sa wannan ƙasa tamu a gaba, bai mata addu'a na alkhairi.
Game da irin waɗannan bayanai a baya, na zanta da kakakin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu don in ji abin da zai ce game da harkokin tsaro.
Rashin tsaro a ƙasa ai canja salo yake. Lokacin da shugaba Buhari ya karɓi mulki, Boko Haram ke cin karensu ba babbaka. Biranen namu har babban birnin tarayya Abuja babu sakewa. Zuwa masallaci kwanciyar hankali, babu zuwa coci kwanciyar hankali. Alhamdulillah, waɗannan abubuwa yanzu an yi nisa yaƙi da Boko Haram, abu ya koma dazuzzuka da kan duwatsu da suke tafkin Chad. Nan ma kuma ana nan fafatawa da su. Yanzu gwamnatin Borno ƙoƙari ake ana ta mai da mutane ƙauyuka da garuruwansu inda suka tashi a bayar da.
Har yanzu al'ummar ƙasa suna kokawa game da batun tsadar rayuwa.
Rahotanni da yake gaban gwamnati akan yanzu haka, alhamdulillah, damuna ta yi albarka, duk da cewa ruwa ya yi bai gyara za a ce a gurare da yawa, amma dai ana fata in Allah ya dabara ayyuka a jere. Sannan magana farashin abinci, dama ita duk damuna in ta zo, ai abinci kan yi tsada saboda masu abinci a hannu rike shi suke. Sai an yi wata ɗaya biyu an ga ruwa ya kankama kafin mutane su fara fita da abinci.
Sanca Malfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida Sanin Shaibu Balumfashi, yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyin na da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Sabon shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF Ibrahim Musa Gusau ya yi alkawarin tunkarar dindin matsalolin da suka dabaibaye ci gaban sha'anin kwallon kafa a Najeriya. A wata keɓantacciyar zantawa da muryar Amurka, Gusau ya sha alwashin soma tunkarar matsalar rarrabuwar kai da ganin ƙyashin juna, da ya ce duk shi ne umul haba'isin sauran matsalolin da suka dabaibaye hukumar da sha'anin ƙwallon ƙafa a Najeriya.
Ayin ta samun matsaloli kuma wanda suka zama sanadiyar ya zamanto yawa abun da 'yan Najeriya ke tsammani na cigaba ga al'amar wasan ƙwallon ƙafa a wannan ƙasa tamu, ba a samu cimma abun da ake buƙata ba. To insha Allahu, wannan dama da Allah ya bamu, na farko dai duk waɗanda ke da ruwa da tsaki ga al'amuran wasan ƙwallon ƙafa na wannan ƙasa tamu, wa'anda ake da wasu matsaloli tare da su, wa'anda har suke jawo wasu matsaloli da suke sa ana zuwa kotu ko kuma ana bin juna da wasu abubuwa wanda ba su dace ba. Zan yi kokari in kira kowa da kowa domin mu zanna bisa table daya, mu zanna mu kai maka mu gaskiya, mu diba matsalolin da ke gaban mu, mu diba ɗan Najeriya, mu diba matsayin ƙasar mu, domin mu zo mu zama abu guda don mu tabbatar da cewa mun kawo canji da ci gaba ga al'amuran wasan ƙwallon ƙafa a wannan ƙasa ta mu. Shine mataki da farko da zan doka, saboda duk abin da zamu yi idan ba mu tsaya muka shirya kanmu ba, muka ga cewa mun zama abu ɗaya da dukkan masu harwa da tsaki da harka wasan ƙwallon ƙafa na wannan ƙafa, to haƙiƙa ba za a cimma nasarar abin da ake buƙata ba. Wannan shine mataki na farko da zan fara doka don ganin cewa mun kawo cikakken sauyi ga al'amuran wasan ƙwallon ƙafa a ƙasar mu Najeriya.
Daga cikin manyan kalubalen da manazarta suke ganin yana kawo tarnaƙi ga cigaban lamuran wasanni a Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka shine dogara kaco kan gwamnati tsabanin ƙasashen Turai da suke samun tallafi da ɗaukar nauyi daga kamfanoni da manyan 'yan kasuwa. Ya zaka tunkari wannan al'amari a Najeriya?
To alhamdulillah, kamar da ka faɗa, wannan kwamiti da ya ƙara nashi lokaci sauka sun fara iya ƙoƙarin su don ganin cewa sun samo kamfanonuka da za su dinga taimaka ma wannan hukuma. Amma alhamdulillahi wannan dama da Allah ya bamu za mu iya kokarin mu ganin cewa mun daidaita gidanmu, saboda idan zaka je wurin waɗannan kamfanonuka wajen bada taimako, to dole sun tabbatar da cewa kana gudanar da al'amuranka yadda suka dace, musamman al'amuran da suka shafi kuɗi. Kuma idan muka tsaya muka gyara gidanmu, don duk zaka je neman bukata ga waɗannan kamfanonuka, idan timatimin mu na Najeriya ba su taka rawar da ya kamata, musamman ita kungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles, to gaskiya ku kaje ba za ka samu koyi ba. To za mu kokari mu ga cewa mun gyara gidanmu domin kungiyoyin mu su fara samun nasarori, to insha Allahu za mu samu duk gudunmuwar da ya kamata mu samu domin gudanar da al'amuran mu, kuma domin canza al'amura na harkar wasan ƙwallon ƙafa a Najeriya.
A ranar Juma'ar da ta gabata ne aka zabi Gusau, wanda shine tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta jihar Zamfara, domin mai gurbi a Maju Phoenix, wanda ya kai ƙarshen wa'adin mulkin sa na biyu. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaishe ka da wannan, ya koma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Sojojin Ukraine sun ƙara samun nasara a yau Litinin a yankin Kherson da ke kudancin ƙasar. Ƙari kenan akan nasarorin da suka samu a gabashin Ukraine ɗin a 'yan kwanakin nan, yayin da suke kai farmakin ramuwar gayya akan sojojin Rasha. Jami'an da Rasha ta sanya a Kherson sun ce sojojin Ukraine sun kwato wasu wurare a garin. Yankin na ɗaya daga cikin yankuna hudu da Rasha ta mamaye ba bisa ka'ida ba a makon da ya gabata. Amurka ta yi watsi da rahotannin da suka fito daga Iran da ke cewa sakin wasu Amurkawa biyu da Tehran ta yi zai sa a cire takunkumin da aka sanya wa kudaden Iran ɗin a ƙasashen waje. A ranar Asabar, Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa an ba Bakir Namazi ɗan shekara 85 izinin barin Iran don jinya a ƙetare. Haka kuma an sako ɗansa Siyamak Namazi ɗan shekara 50 daga inda yake tsare a wata cibiya a birnin Tehran. Yanzu Iran na jira a sakar mata kuɗinta kusan dala biliyan 7 da aka sanyawa takunkumi a ƙasashen waje, a cewar kafofin yaɗa labaran Iran a jiya Lahadi. Aƙalla mutane 20 aka kashe, wasu su 36 kuma suka jakkata a birnin Beledweyne da ke tsakiyar ƙasar Somalia a yau Litinin, sanadiyar fashewar wasu bama-baman mota guda uku, a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Biyu daga cikin fashe-fashen sun faru ne da misalin karfe 10:30 na safe a gogon ƙasar, sai kuma harin bom ɗin mota na uku da ya auku da rana. Manyan 'yan takarar shugaban ƙasa biyu a Brazil za su fafata a zagaye na biyu na zaɓe, bayan da babu wani daga cikinsu da ya samu isassun kuri'un da za su sa ya lashe zaɓen da aka yi jiya Lahadi kai tsaye. Zaɓen da zai bayyana ko 'yan jam'iyyar Workers za su koma kan mulki a ƙasar ta hudu mai ban tafarkin demokuraɗiyya a duniya, ko kuma 'yan jam'iyyar Liberal za su ci gaba da riƙe madafun iko. Yayin da aka ƙidaya kuri'u kashi 99.9 cikin 100, tsohon shugaban ƙasar Luiz Inácio Lula da Silva ya samu kashi 48.4 cikin 100, yayin da shugaba Jair Bolsonaro ya samu kashi 43.2 cikin 100.
da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da safe za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Laser Gresham da ta hada ta kuma bada umarni. Sai kuma injiniyan mu ta wannan daren wato malama Zainab Abdulrahman. Baba Yakub makeri ne daga nan birnin Washington DC dake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.